This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkan mu da dare da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 14 ga watan Satumba shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji shirin amsoshin tambayoyinku.
Dan Allah ku bani haske dangane da bambancin mulkin shugaban kasa da Prime Minister.
Sai a biyo mu domin jin amsa da ma sauran amsoshin tambayoyin da shirin zai amsa a yau. Muna kuma tafa da shirin zauren VOA.
Ni dai ina musu godiya su ƴan jarida saboda ta hanyar kawo watsa labaran su.
Sai a kasance da mu a cikin shirin, to amma da farko ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Shugaba Joe Biden ya gana da Prime Minister Birtaniya Keir Starmer a fadar White House a jiya Juma'a, inda suka tattauna akan batun tallafawa Ukraine da Isra'ila da kuma batun tsaro a yankin Indo-Pacific. Amurka ta kudura aniyar aiki tare da ku don taimakawa Ukraine yayin da take kare kanta daga mamayar Russia. A bayyane yake Putin ba zai yi nasara a wannan yakin ba, abinda Biden ya faɗa wa Starmer kenan. Ganawar shugabannin dai na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen kawancen na yammacin duniya ke duba yiwuwar sauya manufofinsu don ba Ukraine damar amfani da makamai masu linzami da ke cin dogon zango da Amurka da Birtaniya suka bata wajen kai hari a yankunan Rasha. A gefe guda kuma, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa yana da shiri don samun nasara a yakin da Rasha ke yi da ƙasarsa, kuma yana da niyyar gabatar da kudurinsa ga shugaba Joe Biden a ƙarshen wannan watan. A jawabin da ya gabatar a wajen buɗe taron Yalta na ƙasashen Turai karo na 20 a Kiev, Zelensky ya ce yaƙin mamaya kamar irin wanda Rasha ke yi a Ukraine za a iya kawo ƙarshensa ne kawai ta hanyar fatattakar sojojin da ke mamayar da ƙarfin tuwo, ko kuma 'yantar da ƙasar da aka mamaye ta hanyar diplomasiyya da kuma tabbatar da 'yancinta. Ya ce ta dukkan ɓangarorin biyu, Ukraine na buƙatar damar samun galaba a kan Rasha. Amurka za ta iya taimakawa da hakan idan har mu tare da abokan hulɗarmu muka yi aiki don cimma samun nasara, a cewarsa. Zelensky ya ce zai gabatar da ƙudurinsa ga Biden idan suka haɗu a gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarshen wannan watan. A cikin jawabin nasa, Zelensky ya sake bayyana takaicin rashin samun izini daga abokan ƙawancen ƙasarsa, musamman Amurka da Birtaniya, don amfani da makamai masu linzami da ke cin dogon zango wajen kai hari a cikin Rasha. Ƙasashen biyu dai sun bayyana damuwa akan yadda lamarin zai iya jefa su faɗa da Rasha kai tsaye. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan kusan kwanaki 33 da iftila'in ambaliyar ruwa wanda ya sanadin lalata dabban gidaje tare da raba dabban mutane da matsugunansu a garin Gombe da ke jihar Zamfara a Najeriya, a yau Asabar wasu kwale-kwale guda biyu ɗauke da mutane fiye da 40 sun yi karo da juna a cikin gulbin garin Gombe. An da iya ceto mutane 7, amma ba a ga akalla mutane 35 ba. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Abdulrazak Bello daga Zamfara.
Lamarin ya faru ne a lokacin da wani jirgin ruwa dauke da fasinjoji sama da guda 40, yawancin su manoma da ke kan hanyar su ta zuwa gonakin su, ya fara tangal-tangal a cikin ruwan sakamakon matsanancin lodin kaya da mutane da aka yi mashi, inda ya zuwa yanzu akalla mutane 35 ne ake nema cikin ruwan garin Gombe har yanzu ba a gansu ba, wanda suka nutse cikin ruwan bayan da aka samu wani hatsari na taho magama a tsakanin kwale-kwale guda biyu a mashayar tsohuwar kasuwa da ke cikin garin. A cewar Bello Abubakar, mataimakin shugaban masu gudanar da sana'ar tukin kwale-kwale a jihar Zamfara, an gargaɗe matukin jirgin ruwan akan ya rage yawan mutanen da ke cikin jirgin, amma ya ƙi bin shawarar da aka bashi.
fiye da mutum 30 a cikin jirgin. To shi mai jirgin ya nemi mutane a rage wanda yake yana cikin haka, ina wasu na kiran sai dai Allah ya kiyaye. Yana cikin haka ya taya tare jirgin kawai sai jirgin ya nuke. Duk inda mashayin ne na gumi da kewayen ta gaba ɗaya wannan ni ka kula da ainihi dukansu ina ba su shawarwari cewa idan suka sa mutane ga jirgi mutane suka yi yawa suka daina a rage ba su danna jirgi.
Yace yanzu dai an samu nasarar ceto mutane 7 ne kawai. Inda yace har yanzu ba a gano adadin mutanen sama da 35 ba da ke cikin ruwan. Shi kuwa Murtala Sa'idu wanda ya tsallake rijiya da baya ya tsira da ransa bayan da kwale-kwalen guda biyu suka nutse da su a cikin ruwan, ya bayyana yadda al'amarin ya faru da su.
Muna cikin jirgi, muna kai akan lemu 40, sun kani jirgin ya tashi sai ana kiran a rage jama'a sun yawa. Ana cikin rage mutane sai ga jirgi guda dama jirgi ne a sha mashaya ya ce ya kai mutane ya dawo, sai ya tuwo ya kawar namu sai ya rage sai wancan ya tsigirwa sai shi ma namu ya tsigirwa sai gaba ɗaya sun kalli sun kai kata.
Kwamishinan ‘yan sandan jihar Zamfara CP Shehu Muhammad Dalijani wanda ya tabbatar da faruwar lamarin ya ce yanzu haka ‘yan sanda da sauran jami’an tsaro da suka hada da askarawa da ‘yan banga da dai sauransu suna a bakin ruwan suna ba da tsaro da kuma taimakawa wurin aikin ceto mutanen da ake nema a cikin ruwan.
To ana kokarin yadda za a yi a ceto sauran mutanen da suka nutse a cikin ruwa. ‘Yan sanda na nan da NCPG da ‘yan banga da wasu mutanen gari na kwarai ana nan dai ana ta kokarin a ga yadda za a yi a ceto su.
Na ko kun samu dalilin horo wannan lamari?
Abin da muka ji cewa shine mutane da yawa suna son su tafiya zuwa inda za su je kuma jirgi daya shine ke wurin. Sai aka tura mishi mutanen da sun riga sun yi mishi yawa.
Shi kuwa injiniya Bala Muhammad Bello wanda shine jami'in gudanarwa na hukumar kula da hanyoyin ruwa ta Najeriya mai kula da jihohin Sokoto da Zamfara ya nuna rashin jin daɗin shi kan lamarin, inda ya ce za a gudanar da bincike.
Ya kamata kowane jirgi mutum zai hau ya hau shi da life jacket. So mutanen da suka hau wannan jirgi ba su bi ka'idan abubuwan da muke sanar da su a koda yaushe ba. Waɗanda suka tuka in Allah ya sa suna da rai gaskiya za a kama su, domin managing director ɗinmu Bolaji Onyebamiji ya yi doka, kuma doka an yi gazetin ɗinta cewa duk wanda ya halaka mutane a cikin ruwa za a kama shi kuma za a mai tuhuma.
Ƙarshen rahoton kenan. Abdulrazzaq Bello Kaura, sashen Hausa na muryar Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.
Labaran duniya aka saurara daga gidan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma Abdullahi yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirin mana gaba.
Masu sauraronmu assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku bani haske dangane da bambancin mulkin shugaban kasa da Prime Minister. Mai tambaya, malami Kura garin sarkin noma a jihar Yobe Najeriya. To idan mai tambayar malam-malami Kura da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga kashi na farko na ansar da wakilinmu a shiryar Taraba da Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba, malami a Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola, jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ce:
Wato Prime Minister da kuma shugaban kasa duka dai shugabanni ne, duka su bi shugabanni ne. Inda tsarin mulki ya tanadar za a kira wannan Prime Minister sai a kira shi Prime Minister. Inda tsarin mulki ya tanadar a kira wannan shugaban kasa kuma a kira shi shugaban kasa. Sai dai babban bambanci tsakanin su guda biyu, shi gwamnatin shugaban kasa ana kira da shugaban kasa mai cikakken iko. Sa'annan Prime Minister kuma shugaban kasa ne amma yana da wani wa'ansu abubuwa watakila wancan shugaban kasan yake da shi shi.
To dokta, kamar menene shugaban kasa yake da shi wanda Prime Minister bai da shi, kuma menene Prime Minister yake da shi wanda shugaban kasa bai da shi? Misali,
alal misali, zaben shugaban kasa ana zabe ne na gama gari wanda kasar gaba daya za ta zabe shi a matsayin shugaban kasa. Sa'annan shi Prime Minister kuma a tsarin mulki na England wanda mu muka taba yi, ba zaben gama gari ake masa ba, ana zaben sa ne a matsayin Prime Minister lokacin da yake za zaɓe a mazaɓarsa na gundumar da ya fita, wato daga cikin 'yan majalisu a nan ake zaɓen prime minister. Misali, in an yi zaɓen senatoci a Najeriya, in sun je Abuja sai su zaɓi ɗaya daga cikinsu ya zama prime minister, wannan shi ne ake kiran prime minister. To amma yadda shi matambayi zai gane, bari in fara fassara masa yadda Najeriya ta gudanar zaɓen prime minister. Wannan tsarin mulki na iri na prime minister Najeriya ta taɓa yi shekaru da dama da suka wuce. Sa'annan daga baya ne muka dawo tsarin mulki da muke amfani da shi yanzu, wanda shugaban ƙasa yake da cikakken iko wanda ake zaɓensa a duk mazaɓa a Najeriya. Na farko, Najeriya ta samu 'yancin kai a 1960. A wannan tsarin mulki da ita England ta shimfiɗa mana, ta shimfiɗa mana ne irin tsarin mulkin nasu gaba ɗaya. Prime minister, zaɓen prime minister lokacin aka yi tsarin mulki, wato da Turanci yake kiran parliamentary system of government. Don haka da aka zamu, da aka samu 'yancin kai a 1960, wannan tsarin muka fara. An yi zaɓe na shugabannin majalisu na Najeriya gaba ɗaya, suka haɗu a Lagos. A mutan lokacin Lagos ne headquarter Najeriya, suka haɗu a Lagos. Daga cikin 'yan majalisu wanda jam'iyyarsu ta fi rinjayi, dama haka tsarin mulkin ya tanadar, wanda jam'iyyarsu ta fi rinjayi, daga cikinsu ne za a zaɓa prime minister, daga cikinsu ne za a zaɓa shugaban ƙasa. Amma wancan tsarin mulkin shugaban ƙasa a wannan wuri, shugaban ƙasa ne kawai na ceremonial president, wato na buki sunansa, bai da cikakken iko a wancan tsari. Don haka da aka yi zaɓe a mazaɓu a jihohi a cikin Najeriya, wato Northern Najeriya da Eastern Najeriya da kuma Western Najeriya, suka haɗu a Lagos, babu jam'iyya guda ɗaya wanda take da ƙarfin ikon da za ta zaɓi prime minister ita kaɗai. Domin sai mutum yana da ƙarfin ikon da zai zaɓi prime minister shi kaɗai, wannan party za ta zaɓa. Don haka suna buƙatan alliance, abinda ake cewa su yi auren juna. Da aka yi alliance, an yi alliance tsakanin party guda biyu ne, NPC daga arewa, wato Northern People Congress, tare da NCNC, wato National Council of Nigerian Citizens, daga can Southeast Nigeria under leadership of Dr. Nnamdi Azikiwe. Su suka yarda suka yi aure tsakanin wannan party guda biyu. Daga cikinsu sai aka zaɓi prime minister, wanda mafi ƙarfi kenan, wanda yake da ƙarfin iko na gwamnati. Aka zaɓi sa Abubakar Tafawa Balewa ya zama na farkon prime minister a tarihin Nigeria, wanda kuma ba sake yi zuyi ba zuwa yanzu. Sa'annan aka zaɓi shugaban ƙasa. Har a wancan tsarin ma akwai shugaban ƙasa, amma shugaban ƙasan bai da cikakken iko. Shugaban ƙasa ne na je ka na yi ka, wanda da Turanci ake kiransa ceremonial president. A wannan lokacin sai aka zaɓi Dr. Nnamdi Azikiwe, shi ne ya zama shugaban ƙasan Najeriya, amma na buki ne ake kiransa. In akwai bukukuwa a Najeriya, shi ne zai jagoranci bukukuwa. Bukukuwa kamar yaya, wani irin buki? Irin bukin rantsar da shugaban ƙasan, prime minister kenan, shi ne zai jagoranci rantsar da su. Haka kuma in an yi baki daga waje, irin su ambassadors da dai manyan baki da za a yi daga ƙasan waje, shi ne zai je ya karɓe su daga iyaku, da kawo su cikin gari, ya kawo su wurin gwamnati. Shi ne ayyukansa na shugaban ƙasa a wancan lokacin Dr. Nnamdi Azikiwe, a tsarin mulkin prime minister kenan, wanda ake kiran parliamentary system of government.
To doctor, da aka yi wannan haɗakar, kuma aka yi wannan shugabanci na prime minister da kuma na shi shugaban ƙasa na biki, wato kamar yadda ka bayyana, yaya kuma lamarin ya gudana? An ci gaba da yin shi bisa tsari, ko da an nan samu tasgaro daga baya?
To da aka yi, mutane biyu din nan jam'iyyarsu ta ɗauka, su suka yi haɗaka, wato marriage of alliance, suka yi haɗaka. Sai ɗaya ya ɗauki prime minister, ɗaya kuma aka ba shugaban ƙasa. Sauran mutum ɗaya, in za ku iya tunawa, akwai AG shi kuma ƙarƙashin Chief Awolowo.
To doctor, shi ma Chief Awolowo yana cikin waɗannan waɗanda suke gudanar da mulki na prime minister da kuma shi shugaban kasa na bikin kenan, ko dai
shi bai hada gwamnati da su ba? Don haka shi ya zama shi ne babban dan adawa a gwamnatin Najeriya a tsarin mulkin na First Republic a ƙarƙashin jam'iyyar nashi na AG. To wannan tsarin mulkin illarsa ɗaya ne, za ku zaɓi prime minister a yau, gobe in an gaji da shi za a yi sallamansa.
To doctor, in an gaji da shi za a yi sallamansa, kuma ko me yasa? Ko dai haka tsarin yake?
Domin ba zaɓen gama gari aka masa ba, zaɓe ne wanda 'yan majalisu a Lagos suka zaɓe shi. Duk ran da suka ce sun ishe shi, kuma za su cire shi su sake zaɓen wani daga tsakaninsu kawai. Ba za su nemi ko shugaban ƙasan ma, ba za a nemi a ji bakinsa ba. In dai jam'iyyar ta samu matsala a cikinta, in jam'iyyar ta samu matsala a ciki, aka samu rarrabuwar kawuna tsakanin 'ya'yan jam'iyyar wannan inda prime minister yake, wa'yansu suka ce ba sa son shi, daga ran da suka ce ba sa son shi, ko kuma a wannan lokacin da suka ce ba sa son shi, za su yi su nemi wani 'yan jam'iyya su haɗa kai, in sun haɗa kai za su kore shi, za a cire prime minister.
To yanzu dafta, yanzu hakan kana ga akwai wata mamora koko wani annashuwa ko wani jin daɗi haka?
In jam'iyyar nan ta ci gaba da cin zaɓe a Najeriya ko kuma ko ina ake yi, kuma mutumin prime minister nan yana cin zaɓe a mazaɓarsa, wato gundumar da ya fita daga jihar da ya fita, zai iya yin shekara 30 yana prime minister, ba wanda zai iya cire shi. Domin tsarin mulkin ya tanadar prime minister zaɓensa za a yi a majalisa, duk lokacin da partinsa ya ci zaɓe zai iya zama prime minister. Don haka babu tsarin dokan da ya ce zai shekara 4 ya tafi ko shekara 3 ya tafi ko shekara 8 ya tafi, a'a, zai iya yin wata daya a cire shi, sati biyu a cire shi, in farko awa daya ma zai iya yi a ce an gaji da shi a cire shi. To kaga wannan akwai masifa a ciki. So wannan shine tsarin mulki na prime minister wanda Najeriya ta taba yi shekaru da dama da suka wuce, da aka samu aka sojoji suka shigo cikin mulki suka karkashe wayannan mutanen da na kirga muku, irin su Tafawa Balewa, Ahmadu Bello, Kisa Akintola da sauran manya-manyan sojojin Najeriya a January 1966, Najeriya ta koma karkashin sojoji na shekaru da dama.
To dakta, yaushe ne kuma Najeriya ta sake dawa kan mulkin demokradiyya na zaben shugaban kasa na gama gari wanda yanzu haka Najeriya ke kanta?
A shekarar 1979 lokacin da Najeriya ta sake koma karkashin mulkin demokradiyya, to a wannan lokacin sojoji suka je suka aro gwamnatin irin na America suka kawo a Najeriya, wato presidential system of government. Wannan tsarin mulkin shi kuma ya tanadar da shugaban kasa mai cikakken iko wanda shi kada yake da iko na governance na Najeriya gaba daya. Kuma anan shi shugaban kasa zabensa ake yi na gama gari gaba daya, wato gama gari in the sense that in za a yi zaben shugaban kasa duk mazabu a Najeriya da muke da su sai an je an kada kuri'a na shugaban kasa a wurin wanda kowane jam'iyya ya ci. To wannan shugaban kasan da ya ci zabe a wannan tsarin mulkin, shi tsarin mulkin ta zai shekara 4 ne, ba wanda zai cire shi da sauki.
Yanzu dakta, shi shugaban kasa mai cikakken iko yanzu a Najeriya, idan aka riga aka yi zaɓe aka koka da ƙuri'u jam'iyyarsa ta ci ya dare kan karaga mulki, babu wata hanya da za a bi a cire shi kenan?
Akwai hanyar cire shi, amma yana da wahala. Ba a taɓa yi a Najeriya ba, ba a taɓa yi a ƙasashe da dama a duniya ba. In an zaɓe shi, yana da ƙarfin ikon shekara 4, bayan shekara 4 kuma yana da ƙarfi ya sake neman wannan tafiyar a tsarin mulkin namu na Najeriya yanzu, ya sake yi na shekara 8. In yayi shekara 8 ya gama, to tsarin mulki ta da kuma ko duk Najeriya ba wani wanda yake da gata irin sa, ba zai sake komawa wannan kujeran ba. To kaga nan bambancin, a wancan zai iya shekaru da dama mutane suna da buƙata, a nan kuma ko shi kadai ake bukata a Najeriya, in ya shekara 8 ya kare ba zai koma ba. Wannan shi tsarin mulkin da ake kira presidential, amma wannan shugaban kasan fa kamar da na ga muku shi mai cikakken iko ne.
To dakta, shi shugaban kasa mai cikakken iko da ake tabbato akai, yaya bambancin ayyukan su yake da wancan shugaban kasa na biki da kuma prime minister? Akwai bambancin ayyukan ne? Akwai abin da aka saba aka canja, ko dai a'a abin yana nan kan yadda waɗancan suka dora a baya?
Duk ayyukan da ka sani wanda ake yi a wancan tsari na prime minister da muke da shi da kuma shugaban kasa a wancan wuri, to duk tare-tare an kawo an jigga mashi shugaban kasa mai cikakken iko anan. Shi ne shugaban kasa, shi ne mai tarbaki, shi ne mai karban baki, shi ne mai ceremony, shi ne duk abin da kake bukata a matsayinsa na shugaban kasa, shi yake wa 'yan Najeriya da kuma kasashen da suke irin wannan tafiyar. Najeriya ta are wannan tsarin mulkin ne daga America a 1979, suka dauko shi suka kawo a nan, shi muke yi daga wancan lokacin har zuwa yau. Tsarin mulki da Najeriya take amfani da shi kenan. A wannan tafiyar shi shugaban kasa kamar da na ga muku yana da ƙarfin iko na shekara 4 zuwa 8 in Allah ya sanya da rabo. Cire shi a matsayin shugaban kasa yana da wahala. Akwai tsarin da aka yi na cire shi, wato za a iya a kai impeachment a National Assembly. A National Assembly ta impeachment nashi, za a kai kotu waye-waye da sauran abubuwa da za a ka shirya. To amma kamin a samu a cimma matsaya wurin cire yana da wahala.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan bambancin tsarin shugaban kasa da prime minister da ma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola Adama, Najeriya, da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, da producer mu Julie Leathers Gresham, da kuma engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
An ga da Ibrahim Garba sai a biyo mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a duk sanda akai ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Ga Madina Dauda da shirin mana zauren VOA inda a wannan makon shirin zai sake komawa birnin Maradi a jamhuriyar Niger tare da Mansur Sani da abokan aiki.
Ina muku barka da shigowa zauren VOA. Muna ci gaba da tattaunawa kan matsayin gidajen rediyoyi masu zaman kansu a ƙasar Niger bayan karɓar mulki da sojoji suka yi a bara. Za mu ji nazari da shawarwari daga Ibrahim Himmo na ƙungiyar rediyoyi da talabijin da Hajara Haruna ta Radio Liberty da Abdu Danneto na ƙungiyar farar hula ta Kaudaye da Basiru Sa'idu ɗan jarida a gidan rediyo da talabijin na Sarauniya. Sai Ibrahim Binazum, darekta a Radio Nagarta Maradi. Bari mu miƙa ku ga Mansur Sani.
Malam Abdu, kamar yanda sauran al'ummar wannan zori na VOA suka yi bayani, duka dai ɗan magana suka ce bori ɗaya ne ake wa tsahi a hita daga cikin halin matsi na wannan yanayi da muke ciki daga lokacin da juyin mulkin gaya wa Kano zuwa yanzu da abubuwa suka canza. Me za ka ce game da abubuwan da sauran al'umma suka yi bayani a kai?
To, na farko dai ni dai ina masa godiya su 'yan jarida, saboda ta hanyar kawo watsa labaransu wani yana jin ɗanin to bai taɓa ganin shi ba amma ya san shi ga labarai. Sai an gaba ne ya ce da kai ne ɗan leta. To, ina masa godiya saboda haka. Na biyu, wannan rashin haɗin kan da suke gai, muna fatan cikin wannan lokaci su haɗa kansu.
Ya tabbata.
Idan in ba su haɗa kansu ba, to har abada ba su yi, saboda kun san in aka ce ana wanga zaman na transition, to sannan ne duk wani abu wanda ke lalatacce ake gyara shi. Duk wani abu wanda aka sani wanda bai da kyau yanzu ne ya kamata a yi gyaran shi. In aka wuce wannan lokaci dan sai ya sabe yin shi. Shine na biyu. Sannan na uku, duka irin tahiyar da wanda suka san suna so nan gaba ta su ta zama, to yanzu ne ya kamata su yi nazari. Kamar wannan zaman da suke, ya kamata daga nan Maradi su yi zama, su haɗu duka irin matsalolinsu, kuma su haɗu irin yanda suke ganin za a gyara matsalolin. In suka fara suka tace, su tura mana yame, su ma duk ko ina a yi sai a tattara wuri guda sai a yi gyaran. Saboda in jarida ta gyaru, to komai ya gyaru. Saboda za a haɗin in ɗan jarida ya haɗu ta magana wadda ko ta ƙarya ce ya haɗi ta yaɗu, to ɓanna ta abu. Kenan mu mun hissa a ce an yi gyara da a ce an yi ɓanna, kuma lokaci ne yanzu na a yi gyaran.
Kana da wani saƙo ga gwamnati wanda ta kamata
ka kawo? Saƙo na ga gwamnati kamar wanda kullum nake gaya musu ne, ina kira ga magabata tsakanin su zanki samun haɗin kai. Baicin sun samu haɗin kai su taimaka ma ƙasar nan da abinci wanda zai isar ta, a saida ma talaka abinci da sauki, ba ɗan kaɗan ba, mai yawa, duk sanda ka tashi buƙatar ka same shi da sauki. Sannan kuma ga al'ummar ƙasa, ina son mu ci gaba da zama tsintsiya mu ɗar minki ɗaya, saboda tunda ake ba a ma taɓa gamuwa ba, wanda ɗan kudu ɗan gusum su gamu su zama wuri guda su dunƙule a zama ciki ɗaya, ana kiran labu sanni, ana kiran zancen ƙasa. To, ya zama na gaskiya ne ga zuciya ba ga baki ba.
Za mu tsude kwanan shirin da takaitaccen jawabi ga kowane malamin zauri. Malam Ibrahim, gabatar da kai, me saƙonka a gulguje domin samun canji mai kyau ga kafar yaɗa labarai mai zaman kanta?
To, sunana Ibrahim Binazum, darakta radio na Garta Maradi. Mansur, abin da zan ƙara faɗi kan wannan tsari na jarida, a gaskiya bakin ci gaban ƙasa ci gaban jaridar. Yau ga ɗauka, yawanci magabatanmu suna kuka da jaridodin waje da suke yada waɗansu labari, a waɗansu ma suke rihe waɗansu kafa su ce ka saurari su. Kasuwar lawa don me? Domin jarida ƙarfi gare ta. Yau ƙasa batta ci gaba in batta da jaridar kirki. Bai yiwuwa duk abin da muke yau in dai babu jaridar kirki, kuma jarida ta kasu biyu ne, mai zaman kanta da ta gwamnati. Don yau makunkunta ne gwamnatin CNSP ta sa cikin jiha ta ba su aikin yi wa zai sa ido dan jaridan nan shin sun cika daidai shin aikin da aka ba su yi shi daidai shin alhakin kasa da aka sa a hannunsu suna taihata shi daidai wannan duka aikin dan jarida ne dan jarida aikin shi dan ya diba ne lissafi abinda gwamnati ta ce za ta yi nan ya mata tuni duk hukumomin mu in dai ba su dauki wannan darasi ba na jarida da ana ci gaban kasa ne da jarida manufar kasa da jarida ake sai mu kai lokacin da ba ruwan mu da wata kafa ta ko ina mu zama daidai amma yanzu muna riya kenan muna tsoron wata jarida mu kuma da jaridan mu za mu yi yaki da wata jarida yanda soji mu za su yi yaki da wadansu soja haka ɗan jaridan mu za su yi kokowa da wadansu ɗan jarida kuma mu faɗi manufar kasar mu kuma mu sa mahukuntan mu alƙawarin da suka ma ɗan ƙasa su cika shi tunda kullum ɗan jarida shike ma tuni shi jarida kamar abinci ne ɗan jarida iya bada labarin shi abinci ne kenan labarin da zai bada ba gurbataccen labari labari ne da zai amfani al'umma
ngode
malam basiru a takaice me za ka yi bayani game da wannan magana da muke yi
to sunana basiru sayyid dan jarida a gidan radio da talabijin sarauniya reshen jihar maradi kirana tare da fata shine ga magabata na jamhuriyar Niger da suwayi wato ma'aikatan kafofin yaɗa labarai masu zaman kansu domin su ma a sa su cikin wani yanayi tunda dai magana ce ake ta gyara ta kawo sauyi a dukkanin tafiya lamuran na jamhuriyar Niger kuma a ganin mu a tunanin mu jarida na matakin farko ko na biyu wurin kawo daidaito da saisaita ƙasa saboda haka ayi kokari a sa ɗan jaridan nan na kamfanoni masu zaman kansu domin su ma su samu yanayin da za su gabatar da aikin su yadda ya kamata.
Sunana Hajara Haruna, ɗan jarida Radio Liberty a nan jihar Maradi. Ni dai kirana na ƙarshe kamar da kullun nake cewa ɗan jarida ya kamata mu haɗa kanmu. In muka haɗa kanmu duk abin da muke so mu cimma muna iya cimma guri tare. Kuma kirana ga gwamnati mu ma masu zaman kanmu ya kamata a dibe mu da idan rama tunda dai wanci aikin iri ɗaya ne muke da na gwamnati. Wani bi ma mu su akwai inda aikin su ma ke tsamuna mu bai ma tsayawa kenan ya kamata a ce an dibe mu da idan rama in tallafi ne aka tashi bada a kula da ɗan jarida masu zaman kansu tunda suna da bukata ka a ce a kalle su a bar su kadai su iya da kansu su iya da ma'aikatan su da matsalolin su bakin abin da zan ce
eh Yunus Rahim mu ne wakili na kungiyar radio di da television mai sunan CSA ga Turanci kiran da zan yi ga ɗan jarida da wanda suna aikin jarida waje da wanda suna cikin kasan nan ni shi dai ne hadin kai abunda nake so ga jaridan maradi su hadi kansu dan su samu abunda muna nan ga cewa wannan a sa hannu ga wannan takarda abun ana cewa convention collective saboda in an sun yi wannan takarda duk mai aikin jarida sai ya gani rayuwar shi ya saki shi dai ne zamu cewa a ƙarshe
mun gode malam Musa
abdan ne to na kungiyar harhula ta kodai yanzu ni fatan alheri nake yi ga dukkan matsalolin da ɗan jarida suka shiga Allah ya hidda su daga cikinta kuma ina fatan Allah ya ƙara inganta aikin da suke kuma Allah ya ma ƙasar nan albarka Allah ya kawo kwanciyar hankali Allah ya sa a zanna lahiya saboda in kwanciyar hankali ya zo komai zai tafi daidai insha Allah
mun gode malam Abdul Neto haka ne masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka shirin zauren BOA ya wakana kai tsaye daga nan jihar Maradi jamhuriyar Niger
muna godiya kwarai Bansir Sani da ka jagoranci wannan shiri daga jihar Maradi ta kasar Niger idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shiri a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Bansir Sani wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
an gaida Madina Dauda sai a tara mako mai zuwa idan Allah ya nufa domin jin wani shirin to baki dai kuma da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu na yau sai idan Allah ya kai mu gobe da safe za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin Maryam Dauda da ta kaya na gabatar da shirin sai Fiona Nandudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu a washe shirin muku fatan alheri da fatan za mu kwana lafiya sai da safe.